DW taba kalashi.
Da kaji an ranka da guda idan ba biki ko aure ba, to wani batu ne dake tattare da murna. Guda kafa ce ta shelanta wani abu na farin ciki, sai dai amma sautinta da ma'anarta sun bambanta a tsakanin kabilin da ke rike da ita a matsayin al'ada.
Ko arami kaji an yi guda, sa hannunka alheri ne. Ita guda bata tashi a gurin mugun abu.
Shirin tabakalashe na yau zai duba tasirin guda a al'adun wasu kabilun Afirka da yadda take fasa kawunan angwaye da amare a lokacin bikin aure. Kazalika za mu duba al'adar nan ta dannar kirji, wacce ake yi domin rage wa uwar gida da dadin kishi idan an yi mata kishiya. Sunana Muhammad Tijani Hassan, zan jagoranci shirin da taimakon abokan aiki. Tun fil azal, al'ummomin Afirka na zaune akan al'adu masu tarin yawa waɗanda ke zama tushen wasu ƙabilu na nahiyar. Guda na ɗaya daga cikin iri-irin waɗannan al'adu, waɗanda kuma suka jurewa barazanar ɓacewa bayan sallamawar baƙin al'adu da ke neman laƙume na Malam Bahaushe. Barma Salihu, wanda ake kira Barma ɗan ƙarami, mai sharhi ne kan harkokin al'adu a masarautar da magaram da ke Nijar. Yayi wa shirin shimfiɗa kan matsayin guda a al'adun Malam Bahaushe da kuma wasu ƙabilu na Afirka.
Ita guda duk inda take al'adun Malam Bahaushe tana tashi daga farin ciki. Na farko daga kaiwa sadaki shine zuwa baiko da ake namu na al'ada. Duk inda aka ce yau diyar wani za a bada ta, to dukkan ƴan uwa da abokan arziki mata gudun musu guda, wannan rana ce ta farin ciki. Yarinya ta samu ma'auri. Bayan wannan kuma sai ranar hidima. Ita ce uwa uba rana sabga, wadda aka ce yau bikin aure ya samu. To ranan dukkan ƴan uwa masu farin ciki za su ƙara farantawa mai sabga da guda. A al'adar Malam Bahaushe tana hutuwa daga farin ciki, daga baiko zuwa aure. Duk abu na alkhairi, ko a ce wani daga cikin tafiya bayan waɗannan ma, ana iya samun ɗan uwa wanda ya bulaguro. Sai aka ji labarin wane ya zo, to wannan daɗewa ba su ga ɗan uwansu ba. A ranar da suka gan shi, to zaka ga duk ƴan uwa sun tashi suna guda, a ce me ya samu, a ce ai wani ne Allah ya kawo shi. To wannan rana ce ta farin ciki wadda Malam Bahaushe yake rikiya guda tamkal al'adar farin ciki.
Ita dai guda sauti ne da ake samarwa ta hanyar sarrafa murya da harshe da kuma hanci. Sai dai amma salon ranka da gudar ya bambanta a tsakanin ƙabilu, lamarin da ke da nasaba da harshen da suke magana da shi. Akan wannan gaba, Barma ɗan ƙarami ya yi ƙarin bayani, inda yake cewa
yanda yare ya bambanta, gudansu tana iya bambantawa. Da haka kuma bugaje ɓangaren maƙeransu, su ma in za su yi guda, za ka ji ta suna rauda harshensu a ciki. Ta Tubawa daban, za ka ji ta buzaye su ma maƙeran bugaje, tunda su a al'adar bugaje in ka ji masu ƙoƙarin guda da saura duka kamar maƙeransu ne. Dan buzuwa cikakkiya ba za ta ma guda ba, amma maƙeriya ita ce take shiga gaba da guda. To haka ta Tubawa za ka ji ta suna ɗan rauda harshensu cikin guda. Amma mu nan akasari mai wa Malam Bahaushe za su riƙe hancinsu ko goshinsu su danƙar gudan nan, ka ji ta in waye ji ta dai alheri ne. Dan ƙarshe abin da wani Malam Bahaushe yake cewa, ko arami ka ji an yi guda, sa hannunka alheri ne. Ita guda ba ta tashi a gurin mugun abu.
Ko da yake guda ta kasance kafa ta nuna ƙololuwar murna, to amma a cewar Barma ɗan ƙarami, wani sa'i guda takan zama sinadarin ƙara kuzari ko kuma tayar da tsime, musamman ma a cikin ƙabilun Tubawa waɗanda ke rayuwa a Nijar da Chad da kuma Libya.
To Tubawa lalle muna tare da su yanda muke yi a cikin harkar aure suna yi, amma su babban abin da suka mai da guda ranar da aka ce akwai wani abu na daga ya samu tsakanin majajensu. Ko fada ko wani yaƙi, to duk inda Batubiya ta ɗauki guda, to ran nan huwa mazajensu babu ja da baya. Su suna alfahari da gudan nan ta matansu da ƴan matansu, tamkar ƙara musu wata ƙarfin gwiwa suke na abin da suke ba za su ja da baya ba. In ka ji Batubiya ta yi guda, to mijinta ko saurayinta ko wani miji in dai Batubiya ne, in ya ji gudan Batubiya babu jantan ja da baya. Duk abin da ake sai dai a yi. Kamar kana ɗan ƙasa, ka ji taken ƙasarka, to babu abin da za ka ja da baya in ka ji taken ƙasarka. Haka Batubiya in ya ji guda ta ƴan matansu, ba yanda za a yi su ja da baya.
bada zaman lahiya. Allah bada zuri'a ta gari. Allah sa ai zaman lahiya.
Akan kai kololuwar guda ne dai a lokacin daurin aure ko kunshin ango ko amarya ko kuma uwa uba a lokacin da aka raka amarya gidan mijinta. Duk da cewa an san mata da guda, to amma a lokacin biki irin wannan ya zama wajibi a nemi maguɗiya ta musamman, ma'ana maroƙiya wacce ke guda a matsayin sana'a. Hasiya Abdu wacce ake kira MP na daga cikin maroƙa da suka yi shura a wannan fanni a birnin Damagaram dake Niger.
Sana'a ta kaɗai guda. Inje biki ni ce makeriya. Nan tita makaɗa kaka na sarki makaɗa tsohon shi a yi uwata. Amma uwata ba ta yi ba. Ni dake Allah ya sa zan yi ina da rabo nake yi. Kuma ina cin ribar shi. Allah ya sa albarka.
Mene ne aikin maguɗiya kuma da wani lokaci ne ake guda?
Guda kaga ana yin ta in za a yi arme. Radda za a sa lalle. In za a sa lalle he kin zo kin yi guda ana jiran ki ma. Ana jiran ki sai kin zo kin yi guda. To kwana a tashi daga wuri. Daga an sa lalle shikenan an yi guda wani sai a watsi. In kuma da sahi tai da sahi da an zo dar marime ana so daga an dar marime ke guda uku ma ake so ta isa
bayan shi ha
bayan shi kawai sai mu zamna komai dai a kawo na gara muna nan kan ayi gara kan ayin ango ne ayi kumshi ana tare da samari da ƴan mata ana da mata in aka yi kumshi aka kare kuma halo sai a watse halo sai wanka wanka ma ku je da samari ana kada kade ana take iri iri wannan guda ita ce.
An dai shima da wannan al'ada ta guda ta wanzu a cikin kabilun Hausawa na Niger. A karkara ga misali baya ga bikin aure ko suna akan ranga da guda a lokacin sallah domin kayatar da hawan daba. A cewar maguɗiya Hasiya Abdu dake anguwar birni Zander, a lokacin da matasa na koyan guda ne tun suna kanana.
Mu dai muna wannan yayi wannan amshi dariya hale koya. Ita da mace da gida ma guda horin ciki ce. Shi yasa ake yoyin ta hal a koya. Abin da shahidi na farin ciki ake guda ko kuma a ce maka hawan sallah ce hawan daba saraki sun sa riga tokare sun yi darmi mu kuma mata mun zo mun jere musu hanya ko farin ciki yake sa a jere aka musu guda har su sabko daga hawan daba ai wanda suka iya mu yan da amma a yanzu din yanzu wannan waƙaƙen da ake ba kawai dai a kada ga hannu ba iya ba
to ko zaki mana guda irin ta Hausawa.
To a ɗaya gefe kuma guda kan zama silar kuka ga wasu mata musamman ma waɗanda aka yi wa kishiya domin sukan shiga cikin wani yanayi da zaran sun ji gudan raka a bikiyar zaman su cikin ɗakin ta. Wannan ne ma yasa aka bijiro da wata al'ada da ake wa lakabi da dannar kirji. Ga dai ƙarin bayani da Barma ɗan ƙarami yayi mana a game da wannan al'ada.
Shine al'adar malam Bahaushe zaka ji an ce za a wa wance kishiya amma za ta gayyato ƴan uwanta masu hankali a ce mu je mu saboda dannar cinya wasu sukan ce dannar kirji shi ku abinda ake lokacin da suka ji sautin gudan nan matar da za a tarro a gidan hankalin ta yake bugun tashi wannan guda tana tada mata hankali shine kuma mata masu hankali gudun katta zabura wata larura ta same ta wanda ta shaye kaman iska ko wani abu he wa'annan mata masu hankali sai su danne kafahuwan ta katta tashi saboda lalle ciwo ne ta ji na gudal wannan shine ake cewa dannar cinya ko dannal kirji gudan nan tana tada musu hankali wajen shigo wal amarya tunda su amarya murna suke amma uwar gida ciwo take ji
to bari mu karkare shirin da maroƙiya Absat Namadi wacce na ci karo da ita a gurin wani biki inda ta ranga da mana guda a matsayin tsaraba. To ma sauraro anan ne kuma zamu nade tabarmar shirin. A madadin abokan aiki Muhammad Tijani Hassan nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bon.
Akwai ya al'umma daban-daban a duniya sai fa mu zan risayo wannan su yana da tasa tarbiya sai fa mu zan risayo abin nabi aure ibada a duniya sai fa mu zan